بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولي تنين أشرين دبير قوتا المحرم هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو نيدة أليه تدى أشرين wanda ya daidai da tara ga watan May 1999 muna karatun littafin Ahkamul Eidain fi Sunnatul Mutahhara na Al-Sheikhul Muhaddis Al-Allamatu Salafi Ali Hassan Ali Abdul Hamid Al-Asari Allah madaukakin sarki ya kara kiyaye shi muna karkashin matsalolin da malamin yake bayani dangane da hukunce-hukuncen layya to a jiya idan jama'a basu manta ba mun tabo wasu matsaloli daga cikin matsalolin da suke da alaka da aqida wannan kuwa sakamakon wasu misalai ne da muka zo bugawa saboda hadisin da wani tabi'i ya tambayi wani sahabi cewa yaya layya take a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to muka kawo wannan ainihin hadisi sai muka ce duk haka wannan shine tsarin da malaman farko suke bi daga cikin sahabbai da tabi'ai duk sa'an da za su tambaya sai su ce yaya Annabi sallallahu alaihi wasallama yake kaza a zamanin manzon Allah yaya ake kaza saboda manzon Allah shi kadai ne Allah ya yarda ayi koyi da shi kamar yadda yake cewa laqad kana lakum uswatun hasanatun fi rasulillahi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju allaha wal yawmal akhir duk wanda yake fatan ya sadu da Allah kyakkyawar saduwa yake fatan ya je lahira lafiya kalau babu rikici babu tangarda to yabi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to Aisha ma haka ainihin Abu Salama ta dan Abdurrahman kamar yadda muka kawo jiya yaje tambaye ta yaya manzo Allah yake yin sallar dare to shine anan sai muka ce Aisha da ta tashi sai ta bayyana annabi yana raka'a 4 ya sallama raka'a 4 ya sallama raka'a 3 ya sallama raka'a 13 kenan sha 11 shine sai ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai taba karawa akan raka'a 11 ba ko a watan azumi ko ba a watan azumi ba anan sai nace kaga jawabul hakimi kenan malamin akai mai tambaya ya bada amsar tambayar in ya ga da buƙatar ƙarin bayani ya ƙara in ya ga babu buƙata kada ya ƙara nace wannan ya tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama so da dama yakan yi haka to sai na kawo hadisin aikin hajjin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi wanda ya zo cikin Bukhari da Muslim da sauran littafai na hadisi manzo Allah ya haɗu da wasu jama'a suka ainihin ce su ma za su tafi aikin haji sai wata mace ta nuna wani yaro tace wannan yaro in yayi haji hajjin tayi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace eh hajjin tayi ke kuma kina da lada naki na musamman ma'ana yaron hajjin shi tayi za a bashi ladan haji amma a matsayin haji ta mustahabbi in ya balaga sai ya saki hajjin farilla in ya samu hali sa'annan ke kuma da kika biya mishi hajjin nan za a rubuta miki lada daga cikin taskar Allah ba wai daga cikin ladan shi ba za a rubuta miki lada na musamman to anan sai nace wannan hadisi na daga cikin hadisan da malamai na salaf suka tafi akan cewa yaro duk ibadar da yayi Allah madaukakin sarki zai rubuta mishi ladan wannan ibada matukar ibadar ta tabbata a tsarance da aka tsara ta sallaci yaro yaje sarki yayi alwala yazo yayi ta tsaf amma bai balaga ba za a rubuta mishi ladan wannan sallah amma a matsayin nafila a matsayin mustahabbi haka yayi sadaka haka duk waɗannan harkoki idan yayi su in ya balaga sai a dauko wannan aiki na alkhairi tunda a lokacin yana yaro an rufe takardun rubuta mishi aiki suna rufe ba a bude ba to yanzu ya balaga sai a dauko wancan aiki na alkhairi da yayi sai a tabbatar mishi ainihin a cikin ainihin wato file din shi littafin rubutun shi na ayyukan alkhairi nace to haka abin yake dangane da kafiri ma fa'ihiyar magana kafiri in yayi aikin alkhairi kafiri ne kirista ko ba yahude ko ba maguje ko mushriki ko ba majuse wanda dai duk sunan musulunci bai tabbata akan shi ba matukar yayi aikin alkhairi yana matsayin kafirin shi ko mushrikin shi sai a rubuta mishi ladan wannan aiki in aka rubuta mishi in ya musulunta sai a kawo wannan sai a tabbatar mishi in bai musulunta ba sai ainihin a bar wannan aiki sai an je kiyama sa'annan sai waɗannan ayoyi guda biyu sai su haɗu su yi aiki a kan shi shine la in ashrakta la yahbatanna amaluka matukar kai shirka to tabbas za a bata aikin ka to rana bata aiki kenan ranar alkiyama ba anan duniya ba yaya za a bata aikin sai Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min qamalin sai a tattaro waɗannan ayyukan da kafiran suka yi. Kamar kafirin yana haɗiye yawo yana kwaɗayin za a biya shi lada a saka shi ar-rahama a saka shi aljanna, Allah yake faja'alnahu haba'an mansura, sai a sheke wannan aiki nashi sai bi iska shi kuma sai ainihin a umarci mala'iku khuduhu faghulluhu thumma al-jahima salluhu, kama shi ku daure ku jefa wuta. Wannan ya fi ba da takaici da bacin rai fiye da a ce a nan duniya ne za a bata aikin. Wannan shine mazhabin da yawa daga cikin malamai na salaf, malamai da suka gabata na farko. To a ƙarƙashin wannan maganar akwai hadisi kuma sahihi wanda ke ƙara ɗaurewa wannan mas'alar ya goyi bayan ta 100%. Wannan hadisi kuwa ya zo a cikin Sahihu Muslim, wani ba ma guje sai zo musulunta a wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai ce ya Rasulullahi, sa'ad da nake maguzanci nakan yi sadaka, nakan kyautata wa iyaye, nakan yi zadar da zumunci in yi alheri wa dangi da sauran kyautata wa makwabta, yanzu waɗancan ayyuka da nawa da ne a lokacin maguzanci ina da ladan su kuwa? Sai manzo Allah yace aslamta ala ma aslafta min khairin, duk ayyukan alkhairin ka da kai a da kana maguzanci to ka musulunta akan an tabbatar maka da su. Wannan hadisi sahihi yana cikin Sahihu Muslim, babu shakka dangane da ingancin shi. Saboda haka kaga ya tabbatar da cewa ayyukan da wannan ba maguje yayi a da yana maguzanci, da a ce an rushe su to yaushe kuma za a ce ya musulunta akan su? Ashe suna nan a ajiye, da ya musulunta sai aka tabbatar mishi da su. Ajiye in baka manta ba sai na yi ƙarin bayani da cewa je kaka karanta littafin Al-Muhalla ta Al-Imam Ibn Hazm Al-Zahiri da littafin Silsilal Ahadith As-Sahiha. To mas'ala guda ɗaya da za ta reshe akan haka, idan musulmi ya tafi aikin hajji hajjin shi ta farilla, daga baya sai ya dawo ya ridda, sai kuma ya dawo ya sake tuba kyakkyawan tuba ya kyautata musuluncin shi, ina matsayin waccan hajji da yayi? Shin ta rushe yadda yanzu lalle in ya samu hali ya sake maimaita wata a matsayin farilla, ko kuwa bata rushe ba? Fihi lil a'immatul fuqaha qawlani, malaman fiqh suna da zantuka biyu akan wannan mas'alar, kamar yadda suke da zantuka biyu akan asalin ita mas'alar, domin waccan matsala ita ta haifi wannan. Idan har a ce duk aikin kafiri in yi ana tarwatsa shi, to shi kenan na daga ciki wannan musulmi da ya ridda ya zama kafiri an tarwatsa aikin kenan. Don haka in ya dawo ya musulunta, to sai ainihin ya dawo ya ridda ya dawo ya musulunta daga baya, to sai ya sake aikin hajji ta farilla kenan, don waccan ta rushe. To wannan malaman da suka goyi bayan waccan mas'ala tun farko suka ce ba a rubuta ayyukan alkhairi na kafiri, to ainihin sun tafi akan haka. Don haka zaka ji da yake kasashen mu nan malikiya suke bi, zaka ji fatawar su kenan, su ce in har mutun na musulunci yayi ridda, daga baya ya dawo ya tuba, a halin da can ya taba aikin hajji to hajjin shi ta lalace sai ya sake yin wata, to wannan matsalar wadda muke tattauna akai ita ta haifar da wannan reshe ce. To ashe in ka fahimci abin da na gina akai tun jiya tare da waɗannan dalilai har yau da nake ƙara bayanai, zaka gane ashe hajjin shi bata rushe ba. A ƙarƙashin haka in yi ridda bayan yi aikin hajji ya sake dawowa musulunci, wannan hajji tashi tana nan tabbatacciya bata lalace ba, babu sauran hajji ta farilla akan shi, sai dai in ya samu hali ya hajji ta mustahabbi kamar yadda kowane musulmi yake da samun dama da sarari ya je aikin hajji ta mustahabbi. Wannan mas'alar reshe ce akan waccan har wa yau dai. Tafi ka karanta waɗancan littafai da na ishara zuwa gare su tun jiya, kuma na sake ainihin maimaita su a zuwa yau insha Allahu ta'ala. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Bayan wannan sai kuma ainihin wata mas'ala wadda yake a nan ƙasar Hausa na san ana fama da ita, ita ce ana cewa bai halatta in ka samu kuɗin layya ka fara yin layya ba har sai ka yi wa uwarka sannan ka yi wa mahaifinka, ko kuma in ka samu kuɗin aikin hajji bai halatta ka fara zuwa ba sai ka fara kai mahaifinka sannan mahaifiyarka ko mahaifiyarka sannan mahaifinka. Wannan magana ba ta da dalili a cikin Alkur'ani da Sunna, shi yasa wannan magana ɗirkaniya ce. Idan ka samu halin yin layya sai ka ainihin yanka wannan rago a madadinka kai kai layya, in kana da halin kai wa mahaifiyarka kai wa mahaifinka sai kai musu, amma ba a ce sai ka fara yi wa uwarka da ubanka sa'annan kai za ka yi layya ba. Wannan ba shari'ar musulunci ba ce, shari'ar musulunci na hawa kanka ne yayin da ka balaga, tunda ka balaga yanzu layya kai ake nema da yinta, in kana da hali kai wa mahaifanka ka siya kai musu, in ba ka da hali ba ta ainihin haukanka ba. Mun fahimci wannan da kyau ko? Haka aikin hajji, in ka samu kuɗi ka tafi kai aikin hajji, karka ce sai ka fara kai babarka sa'annan ka kai babanka. A'a, kai da ka samu kuɗi yanzu, da kai Allah yake magana, da Allah yake walillahi alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Allah madaukakin sarki ya aza aikin hajji ga duk wanda ya samu halin zuwa gare shi. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wanda bi ya kangarewa Allah yake zuwa aikin hajji, dama Allah ya wadato, Allah bashi da bukata akan aikin hajjin ka. Dan haka yanzu da ka samu hali, ka shiga karkashin wannan magana da Allah madaukakin sarki yake yi da kai da irin ka, kun tabbata. In kuwa har ka sake ka ce ba za ka fara zuwa ba, sai ka ainihin wato kaiwa ne, ko kuma ka kaiwa ne saboda kana ganin cewa haka ne shari'ar take, to lallai ka tattali dalili a Alkur'ani ko kuma cikin hadisi sahihi. In ba haka ba, ka tabbatar da cewa ka ainihin yi abin da yake ba daidai ba a cikin shari'ar musulunci. Eh, ba mu ce ba a girmama iyaye ba, amma mu muna cewa ne a baiwa shari'a haƙƙinta. Kar ka tashi kawai saboda kana son ka samu ƴan goyen baya a wurin wa'azi, kai ta faɗan dirkaniya. Allah yake bala wa rusuluna ladaihim yaktubuna, duk abin da kake faɗi manzannin Allah mala'ikuna nan suna rubutawa. Ranar alkiyama, tun daga kabarin ka zaka fara jawabi har zuwa ranar alkiyama, dangane da wannan magana da ka faɗa. Faɗa abin da yake daidai, ba wai kai tunanin me zaka faɗa, jahilai su maka tafi, alhazai su goyi bayan ka ce ka iya wa'azi, a'a, menene zaka faɗa ya zan daidai ne? Dan haka uwa da uba gaskiya ne, akwai girmama su a bisa haƙƙin shari'a. Qur'ani da hadisi ya tabbatar da wannan, babu sabani dangane da haka. Amma in ka samu kuɗin yin layya, ka fara yi wa kanka, sannan in kana da hali wata shekara ka yi mishi su, ka yi wa kanka. In babu hali, duk shekara kuɗin dabba ɗaya ka samu, sai kai ta yi wa kanka har ka mutu. Allah ba zai tambaye ka dan me ba kai wa uwarka ko ubanka layya ba, tana wajaba a kansu ne, su da kansu. Kai in ka samu sararin kai wa kanka, kai musu sai kai. In baka samu ba, kai wa kanka. Haka hajji, ka fara yi wa kanka ainihin biyan kuɗin tikiti ka je kai aikin hajji. In ka samu hali ka hada da su, in baka samu hali ba, fara zuwa tukuna kai da kanka. Wannan ita ce shari'ar Allah, wajibi ne a tabbatar da ita, sa'annan a zauna lafiya tare da bin dokokin Allah. In ba haka ba, wallahi tallahi, duk yadda kake neman yardan wani tare da fatar da Allah, Allah zai danganta ka zuwa ga wannan ko waɗannan mutane a lokacin da yake, kuma su mutanen za su dawo daga baya, za ku yi baran-baran da su. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To malam ya ce, sani ashar daga cikin hukunce-hukuncen layya ɗin nan, mas'ala ta 12, wala yu'til jaziru ujrata amalihi, ko wala yu'til jaziru ujrata amalihi min al-udhiyya. Kada a sake a baiwa mahauci ladan fiɗa shi ko ladan aikin naman layya da ya daga cikin naman layya ɗin, ka a biya shi daga ciki. Kar a ɗiba a ce ya yi fiɗa, to za a ɗibi kai da ƙafa ko fata ko wani nama a biya shi ainihin kuɗin aiki. Lima sabata an Aliyyar radiyallahu anhu annahu qala, saboda hadisin Aliyu da ya tabbata, sayyidina Ali ya ce, amarani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bil humiha wa juludiha wa hilaliha. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, ya umarce ni akan cewa in tsayu in kula da raƙuman shi na hadaya da za a soke mishi, sa'annan kuma in yi sadaka da ainihin naman, sannan da fatun, wa hilaliha. Al-hilal kuma shine gashi, gashin ma'ana da fatun da gashin, duk in hada in bayar sadaka gaba daya. Sa'annan yace, wa Allah u'tiya al-jazira minha shay'an, kuma annabi ya min kashe da ya min doka, kar in sake in baiwa mahauci wani abu daga ciki. Ba wai an hana asali ka bashi kyauta ko sadaka ba, amma kar ka bashi a madadin aikin shi da ya maka. Qala, sai annabi yace, wa nahnu nu'tihi min indina, mu za mu biya wannan mahauci daga ainihin gurin mu, daga cikin aljihun, ba daga cikin naman layya din ba. Gashi a kasa yace fil qamus, ya zo a cikin littafin Al-Qamus Al-Muhit na Al-Imam Al-Fayruz Abadi, ya ce huwa ma talbasuhu dabbatu litusana bihi. In aka ce hilal, shine abin da dabba take sawa don ta lullube jikinta da shi, ma'ana gashi kenan ake nufi. To kaga irin waɗannan kalmomi in suka zo da ma'anarsu na tsagwaron Larabci, sai ka je ka duba kamus. Amma in suka zo da ma'ana wadda take ba gama garin Larabci ba, to shine sai ka koma garibul hadith, kamar yadda muka yi karatuttuka a baya. Yace rawahu bihadha al-lafzi al-muslim, al-Imam Muslim ya ruwaito wannan hadisi da wannan lafazin a lamba hadisi na 317 wa Abu Dawud haka al-Imam Abu Dawud a lamba hadisi na 1769 wa Darimi haka nan al-Imam Darimi a juz'i na 2 shafi na 74 wa Ibn Majah haka al-Imam Ibn Majah a cikin lamba hadisi na 396 wal Baihaqi al-Imam al-Baihaqi ma ya ruwaito wannan hadisi a mujalladi na 9 na kitabus sunan a cikin shafi na 294 wa Ahmad haka al-Imam Ahmad a cikin mujalladin farko na al-Musnad shafi na 79 sai sa wawun wato wa ma'ana as-safhati at-tasi'a was-sab'ina was-salisa wal-20 wal-mi'a wa as-thaniya was-salasina wal-mi'a shine ma'ana wawun wawun din ma'ana a shafi na 79 da shafi na 123 da shafi na 132 da shafi na 154 warawahu al-Bukhari hakanan al-Imam al-Bukhari ma ya ruwaito wannan hadisi alamba hadisi na 1716 duna qaulihi amma a cikin riwaya Bukhari babu cewar da annabi nahnu nu'tihi min indina a cikin wannan lafazin na Bukhari babu ma'ana riwayar Bukhari ga hadisin rabin hadisin ya ruwaito ma'ana ya ruwaito kashi biyu na hadisin hadisin yana da gabobi uku to sai Bukhari ya ruwaito gabobi biyun farko gabar karshe ita ce wa nahnu nu'tihi min indina wannan kuma tana cikin sauran littafan ne wannan shi yasa kaga malam bai gabatar da Bukhari anan ba sai jinkirtar da shi daga ƙarshe sai yayi akafin shi da wawul isti'naf sai ce warawahul bukhari inda wawul akaf ne sai ce wal bukhari to in har da ya ce wal bukhari to a ilmance ilimin hadisi sai a ce yayi laifi kenan domin ya gabatar da Muslim da Abu Dawud da Darimi da Ibn Majah da Baihaqi da Ahmad akan Bukhari amma da yake ƙwararren malami ne a cikin hadisi sai ce warawahul bukhari ai wannan wawun din ya zama wawul isti'naf ya zama sabuwar magana jumlatun musta'anafa sabuwar magana ce akan waccan don me ya kawo haka saboda lafazin bukhari ya taƙaito akan lafazin waɗancan salis ashar malan yace mas'ala ta 13 daga cikin hukuncin hukuncin layya man ajaza anil udhiya min al muslimina wanda di ya kasa bai samu damar yin layya ba daga cikin musulmi Allah bai baka hali ba ba ana nufin irin kin zuwan hajjin bahaushe ba bahaushe sai ki zuwa aikin haji yace Allah bai kira mu ba yana jiran sai an zo tudun wada ko gelle su ko sabon gari an zo an kira shi an ce Allah ya ce ka zo wai sai mutun yayi wayo yana da kudin shi sai taskance ki zuwa aikin haji sai ce Allah bai kira mu ba ka san abin kiranye ne wai kiranye ne abin to Allah ya kira ka wa'azzin للناس في الحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق الله ya kira ka yace ayi shela a sheda mutane cin kai mutun ne ko kuwa dabba ne mutun ne to Allah ya kira ka a kasa ne a abin hawa ne ka samu damar zuwa Allah yace ta kowanne kurdi ku sadado ku taho ainihin aikin haji wallahi tun a jahiliya an aka ce za a yi aikin haji mutun bai samu damar zuwa ba bakin ciki yake damuwa yake shiga a jahiliya kenan da yake doka ce suke bi wanda kadai sun gada ne wurin annabi Ibrahim ke yasa an aka tashi aikin haji mutanen garuruwa daban-daban zaka ga gasu nan sun zo aikin haji Imrul Qais wata ran an tashi aikin Imrul Qais ma ya taba zuwa aikin haji shi ma Imrul Qais alhaji ne amma alhajin jahiliya yace walillahi aina marra amin tafarrukin ashatta wa an amin firaqil muhassabi fariqan minhum zahibun qibla kabkabi yace mamakin Allah abin da ido na ya kalle min wai an gama aikin haji yace na ga mamaki rannan wannan ya sabu da kashi yayi nan wannan ya sabu da kashi yayi nan wannan ya sabu kowa yana tafiya longunan kauyen su amma yanzu mutane kuna addinin musulunci mutane ba su san muhimmancin zuwa wannan guri ba mutum yana da kudi yana da hali ya tafi yaje aikin haji ya tafi yaje umra ya ziyarci dakin Allah ya kwanta ya gaida Allah ya fada wa Allah bukatun shi sai tsaya nan yana ta sakarci yana ganin wai barnatar da kudi ne sallah sai kai sallah irin iri sallah guda 1000 a kauyen ku sannan za ta daidai da kwaya daya a Ka'aba guda 1000 sai kai irin ta a kauyen ku in ta karbu ma ta kauyen naku sannan zaka tafi Ka'aba in kai kwaya daya dukta wadaci wannan guda 1000 da kai to kai ka san addu'a a wurin ma da bambanci kana da bukatu ka je kai ta cusa aboka yayi kudi su maka addu'a ka tuba daga shirka da zuwa wurin boka ka hau ka tafi jirgin sama ka je ka roki Allah a Ka'aba ka kiraye shi da sunayen shi masu tsarki da siffofin shi madaukaka, ka karanta alqur'ani, kai sallah, kai sujuda, kai tawafi, kai sa'ayi, kace Allah gani nazo a biya min bukata, wallahi zaka ga aiki da cikawa. Amma mutane ba su san falalar wannan wurin ba. Allah ya halicci wurin amma da kanshi sai da wurin kirari da cewa akwai albarka a wurin. Allah da kanshi da ya halicci wurin sai yace fihi ayatul linnas, akwai ayoyi wa mutane. Maqam Ibrahim yace daga ciki akwai maqam Ibrahim, ma'ana akwai ayar da take ishara akan guri ne mai ainihin albarka. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ganiyyun 'anil 'alamin. Hazuwa akwai ayoyin da suke bayyana albarka da daraja ta ainihin gurin. Na mun fahimci wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya shirye da mu. Saboda haka ya jama'a, mu san darajojin waɗannan abubuwa. To wanda al'amari ya faskara gare shi bai samu halin yin layya ba, baka da hali ne, talauci ne ya kan maka, ya zaka yi? Sai ka hakura. To malam yace nalahu ajrul mudahhin min ummatin nabi sallallahu alaihi wasallam, zai samu ladan masu layya daga cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In dai kai ɗaya ne cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama, anan ummatul ijaba, al'umma baki ɗaya, duk gaba ɗayan al'umma kafirai da musulmi akwai inda suke tarkatuwa su zama a danganta su ga annabi sallallahu alaihi wasallama. Al'umma annabi sai a ce ummatud da'awa, annabi yana kirayan duk duniya baki ɗaya zuwa ga addinin musulunci. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard, kace ya ku mutane baki ɗayan ku ni manzon Allah ne zuwa gare ku. To duk al'ummar da annabi ya zo ya riska har kiyama ta tashi al'ummar shi ne, kafiransu da musulmi yana kirayan su kenan. To waɗanda muka amsa mishi kira alhamdulillah, sai mu zama ummatul ijaba, al'ummar da suka amsa mishi. To anan al'ummar da ake nufi shine ummatul ijaba, waɗanda suke musulmi suka amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallama. Matakar aka ce yau babbar sallah baka samu halin layya ba, zaka samu ladan cikakkiyar layya. Mun fahimci wannan? Wa zalika li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama qala inda dhabhihi li ahad al-kabshaini, da annabi yazo yanka ɗaya daga cikin ainihin ragunan shi guda biyu, raguna biyu da ya layya da su. Eh yanka, sai ya ce Allahumma hadha anni, ya Allah wannan a madadina, wa amman lam yubahhi min ummati, kuma a madadin wanda bai samu layya ba daga cikin al'ummata. Ma'ana ɗaya yanka a madadin shi kadai, na biyun kuma sai yanka shi a madadin shi har wa yau da kuma madadin al'ummar shi da ba su samu damar yin layya ba. Shi yasa in shekara ta zo baka samu damar yin layya ba, to na ladan namal layya, na ladan yin layya dai zai kai gare ka, sai dai ko ka ce namal layya ne baka samu ba. To dama maqsudi shine ne lada din, ka dai samu lada din. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, tsoron Allahn da kake yi ko da layyar kai ko hadayar kai shi zai kai ga Allah, ba jinin da naman ba. Naman wannan kai ne zaka ci moriyar shi. Saboda haka ashe kaga wannan duk ba wani abu yake ishara ba, yana nuna maka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana kaunar ka, yana son ka, har gashi tun ba a haife ka ba gashi yayi maka tattalin abin da in talauci ya kan maka, ya cire maka bakin cikin damuwar kai ma baka samu damar shiga ba. Manzo Allah yake yayi a madadin ka, me zai hana kai kuma ba za ka bi sunnar shi ba? Me zai sa kai mishi jafa'i ranar alkiyama ya fitar da kai cikin tawagar shi? A tattaro jama'a ga dangadanga su sun taho wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mala'iku su tara hanya suna kiliya hannun hagu, ku koma ba nashi bane. Manzo Allah yana a daga musu hannu a ba su hanya su wuce, mala'iku su ce a'a ba al'ummar ka bane, sun canza, sun kawo wani abu daban. Manzo Allah yake Allah wadaran su, ai nesa da su. Duk wanda ya bid'a ranar alkiyama sai ya hadu da wannan takaicin, sai zaka guji bid'a. Allah ya kiyaye. Wannan hadisi ya zo mana yace akhrajahu Abu Dawud, al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi a lambar hadisi na 2810, wa Tahawi da al-Imam Tahawi a cikin ainihin Mushkilul Athar ko kuma a Sharh Ma'anil Athar a cikin ainihin wato juz'i na 4 shafi na 177, wal Hakim da al-Imam al-Hakim a mujalladi na 4 na al-Mustadrak shafi na 229, wal Baihaqi haka al-Imam al-Baihaqi a cikin mujalladi na 9 na As-Sunan al-Kubra shafi na 264 da kuma shafi na 287. وأحمد حتى الإمام أحمد أتكم مجلدي نأكو شافي نتري أكو دا حمسن دا أشدا دا شافي نتري أكو دا ستين دا بيو عن جابر دا صحابي جابر وانظر إرواء الغليل علي حسن يتي كدوب لتافي إرواء الغليل نبب مالمي محمد ناصر الدين الألباني مجلدي نهو شافي نتري أكو دا أربعين دا ترى زوا تري أكو دا حمسن دا هدو تواننن كينا bayanai dangane da hukunce-hukuncen layya da hukunce-hukuncen idi sun kare to su Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Asari tun suna kanana Albani ya koyar da su izalatul bid'a wa iqamatus sunna ba a kungiyance ba a salafiyance su ba wai sunan kungiyar za su yi tawassalati ba a aikace ne su suke aikatawa saboda haka yadda malaminka yake haka kakan zama Muhammad Nasiruddin Al-Albani da ya rubuta littafi Ahkamul Janaiz sai kuma yace wa bid'a da ya lissafo maka hukunce-hukuncen jana'iza a sunna sai kuma yace ga bid'o'in da suka shigo cikin jana'iza da ya zo ya littafi hajjatun nabi sallallahu alaihi wa sallam kamar rawaha Jabir ibn Abdullah siffar hajjar annabi kamar yadda Jabir ya ruwaito karshe ko sai kuma yazo ya kawo maka bid'ul hajj wal umra bid'o'in da suka shigo cikin al'amuran aikin hajji da umra to haka sai kuma daga karshe sai yazo sai littafi qamusul bid'a qamus na bid'a to sai zama su Ali Hassan su ma sai suka kwaikwai wannan take-taken kun ga littafi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama min takbiri ila taslimi sifatu sallah annabi su kuma sai suka zo suka sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to sa'an nan da yazo wannan littafi da ya gama bayani akan hukunce-hukuncen idi da layya sai kuma yace munkaratul idi munkarai abubuwan kyama abubuwan bid'a mugayen abubuwa munanan barna da ake yi ranakun sallah ranakun idi lokacin idi jama'a mun fahimci wannan to haka akai tarbiyarsu don haka suke duk inda za su yi sai suna bayanin abubuwan da suke sunna abubuwan da suke bid'a domin bid'an aka batta tana lalatar da sunnonin da ake aiki da su shi yasa ka guji ainihin bid'a kai aiki da sunna kafin mu ketara mu shiga wannan ainihin fasli na daga cikin wata bid'a da mutane suke yi yiwa ainihin mamata layya mutum ya rasu sai a sai rago ranar sallah sai ai mishi layya wannan kan ba daidai bane a cikin shari'ar musulunci kuskure ne mummunan kuskure idan mutum ya riga ya rasu sai addu'a sai sadaka sai waqafi addu'a ko kai mishi a duk inda kake ko ka sa a yi mishi ko ka ainihin tafi ka ziyarci kabarin shi kai mishi sallama kai mishi addu'a wannan ya tabbata a cikin alqur'ani da sunna ingantacciya babu shakka akan haka a cikin malaman musulunci sa'annan sai sadaka sadakan nan gurgurdan abin da ya saukaka maka zaka iya daukar kudi ko sutura ko makamantan haka kai sadaka wa iyayenka uwa ko uba ko matarka ta mutu kai mata ko mijinki ya mutu ko danka ko danki duk zaka iya yi matukar musulmi ne idan ubanka ba ma guje ne baka bayi mishi addu'a in krista ne baka bayi mishi addu'a idan kafiri ne matukar ba musulmi bane Allah madaukakin sarki ya haramta wannan a cikin ainihin alqur'ani ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina bi halatta wa annabi ba haramun ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da duk wanda ya imani da shi ya roki gafara ga duk wani wanda yake mushriki ne walau kanu uli qurba ko da dangi ne na kusa min ba'd ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan al'amari ya bayyana gare su cewa waɗannan dangi nasu na daga cikin ƴan wuta to ta iya yiwa kace ai annabi ibrahim ya roƙa wa uban shi gafara sai Allah ya ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lahi tabarra'a minhu aduwwun lillahi tabarra'a minhu annabi ibrahim ma wannan roƙon gafara da yawa uban shi alƙawari ne lokacin da suka tattauna suka bayayya sai ya ce la astaghfiranna laka rabbi zan roƙa maka ubangijina sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya Allah madaukakin sarki zan roƙa mishi gafara zan roƙa maka gafara a wurin shi Allah yana sauraron addu'ar da nake wannan alƙawarin da annabi Ibrahim yayi sai Allah ya ce to shine ya cika a lokacin da yake wannan roƙon gafara ga uban shi bai fahimci cewa uban ya mutu akan kafiri ba akan kafirci ba Allah ya ce da annabi Ibrahim ya gane cewa uban shi ya mutu akan kafirci sai ya barranta daga gare shi dan haka uban annabi Ibrahim kafiri ne, kafiri dan wuta, babu shakka akan wannan da nassin alqur'ani da hadisi. Mai sunan shi, sunan shi Azara. Wa iz qala Ibrahim li abihi Azara, tuna yayin da annabi Ibrahim ya ce wa uban shi Azara. Wasu ƴan bid'a daga cikin malaman tafsiri sun ce wai wannan Azara wai kanin uban shi ne, wai don su kare, wai ka a ce uban annabi Ibrahim kafiri ne, dan ya zan kai annabi ubanka kafiri ne, wannan bai rage daraja ka ko kadan a musulunci ba. Jama'a mun fahimci wannan, kullun Allah yana duban ka ne kai da wacce fuskar ka je mishi. Allah yake illa man atallaha biqalbin salim, in ka je wa Allah da lafiyayyen zuciya shikenan sai ka samu shiga. Don haka ranar alkiyama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace annabi Ibrahim zai hadu da mahaifin shi, annabi Ibrahim zai hadu da mahaifin shi a ranar alkiyama, an yi mutsu-mutsu da shi, za a yi wuta da shi. Sai ce ya Allah, ka yi alkawari ba za ka kunyata ni ba a ranar alkiyama, wace kunyatawa ta wuce a ce ga ubana an yi mutsu-mutsu da shi, an ta sake shi za a yi wuta da shi. Sai Allah yake annabi Ibrahim, ka kauda kanka, mas'ala ta fi karfinka. Sai a ɗauki kura kura, wannan dabba kura, sai a ɗauke ta, sai a yanka ta, sai a wurga wuta, ishara akan ubanka ma nan zai tafi. Don haka sai annabi Ibrahim ya sa kai ya wuce, mas'alar ta fi ƙarfin shi. Saboda haka babu shakka akan haka. To in mun fahimci wannan, matukar mahaifinka kafiri ne, baka roƙa mishi gafara, amma mahaifinka matukar musulmi ne, duk yadda ya kai ga saɓon Allah in ya mutu zaka roƙa mishi gafara. Mahaifinka matukar musulmi ne, duk yadda ya kai ga rashin shiri a tsakaninku, baya maka adalci, yana fifita ƴan uwanka akan ka, yana fifita kishiyar uwanka akan ka, duk da haka mahaifinka ne musulmi ne, wajibi ne akan ka, ba mustahabbi ba, sai ka roƙa mishi gafara. Wannan saɓon Allah da yake yi tsakanin shi da Allah ne, shine kake roƙa mishi gafara, matukar musulmi ne. In kuwa har laifin shi ya tabbatar da shi kafiri ne a shar'ance, ba a kafirtawa na san zuciya ba, kawai saboda yana fifita uwar wane akan uwarka, sai ka ce ai ya zama kafiri, ko saboda wata mas'ala da ta hada ku, ko kuma ka kafirta shi da ta'awili ko da shubha, duk wannan abubuwa ne na san zuciya. A'a, kafiri a shar'ance to bai halatta ka roƙa mishi gafara ba. Na daga cikin dalilan haka al-Imam Abu Dawud ya ruwaito hadisi, wani sahabi ya zo ya ce ya Rasulullahi, ka dai san ubanmu da ya rasu ba ma guje ne, to amma mun yi azama akan zamu sai bayi mu yanta mishi, shin ko in mun yantar da bayin nan Allah zai kai lada gare shi? Sai manzo Allah yake ina ma da a ce ubanku ya mutu yana musulmi ne, da alherin da za ku yi mishi sai amfanar da shi, amma tun da ya mutu yana maguzanci, wannan abu ba zai amfanar da shi ba. To wannan na daga dalilai cikin sunna da ke tabbatar da cewa ashe sadaka da za ka yi da sauran ayyuka na alkhairi ga mahaifinka sai in ya kasance musulmi. To na daga cikin abin da ake so alwaqaf, ka sai ainihin rijiya, ka ainihin yi waƙafinta, ka ce wannan rijiya al'amarinta gaba ɗaya kai sai dai ka kula da ita, ko kuma wane ya kula da ita, al'amarin ladan da saura ya rinka gudanuwa a cikin ainihin taskar mahaifinka. Wannan abu daidai ne, sunna ta tabbatar da haka. Matukar mahaifin naka musulmi ne, ko ka gina masallaci ko makaranta, ko kai wasu ayyukan alkhairi da sunan mahaifinka wanda ladan zai rinka gudana, wannan sunna ta tabbatar da haka, babu shakka akan haka. Sahabbai suna yin waɗannan ayyuka wa iyayensu musulmi, kuma suna yi wa kansu. Na daga cikin ainihin sahabban da suka yi wa kansu Sayyidina Umar, Allah ya ƙara mishi yarda, yana da ainihin wata tafkekiyar gona wadda ainihin yake matukar sonta. Sai ya ainihin kira ƴaƴan shi su Hafsa, ya yi musu wasiya cewa in ya mutu wannan gona ya maida ita waƙafi ga kanshi. Sai ya rubuta wasiya, yace wannan ita ce wasiyar bawan Allah Umaru dan Khattabi, in wani al'amari ya same shi mutuwa kenan, to Hafsa ta kula da wannan ainihin gona a matsayin waƙafi ga ubanta, matukar tana da rai. Idan Hafsa ta mutu, ƴaƴan ɗakinta waɗanda suke masu hankali da kula da addini su kula da wannan gona ta waƙafin kakansu, har dai zuwa sanda ainihin wato masu gado za su yi ta gadon wannan amana, yake ya danka wannan amana akan Hafsa da ita da zuriyarta. To haka al'amarin yake, daidai ne wannan, ka iya wa mahaifinka, matukar musulmi ne su. Amma matukar ba musulmi ba ne, to shi kenan da zaran sun mutu kuma al'amari ya yanke tsakanin kai da su. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Malam ya ce almas'alatul 20, mas'ala ta 20, munkaratul 'id, abubuwan da ake yi ranakun sallah waɗanda ke abubuwan kyama ne. ilam akhil muslim, ya kai dan uwana musulmi ka sani, faqahani Allah wa iyyaka, da ni da kai Allah ya fahimtar da mu addini. Anna surura alladhi yahsudu fil a'yadi, irin farin ciki dake afkuwa a ranakun sallah, qad ja'ala kaseeran minan nas yansawna aw yatanasawna umura dinihim, wannan irin farin ciki ya sa da yawa daga cikin mutane suna manta al'amarin addinin su, ko kuma su sani su yi kemene sai su sani su take. In aka ce ranar sallah ce saboda farin ciki, sai mutane su manta game da addini su ta holewarsu, ko kuma suna sane amma sai su take sani. Wa ahkami islamihim, su manta da hukuncen musulunci a wannan ainihin rana ta sallah. Fatarahum yartakibuna al-ma'asi, sai kaga ainihin wato su waɗannan musulmi ranar sallah da dama daga cikin su suna ainihin afkawa wuraren sabon Allah, suna aikata sabon Allah. Wa yaf'aluna al-munkarat, suna aikata ayyuka munana. Wa hum yahsibuna annahum yuhsinuna sun'a, su a tsammanin su wannan ayyuka kyawawa ne suke. Hadha kulluhu dafa'ani, yace duk irin waɗannan abubuwa da musulmi suke a ranakun sallah waɗanda ba su halatta ba, na daga cikin abubuwan da suka tunkuɗo ne. Li an udifa ala risalati hadhihi hadha al-mabhas al-mufid, wannan na daga abubuwan da suka sa ni in hada a cikin wannan littafi na waƙarami, wato in hada wannan mas'ala wadda take mai amfani, mas'ala game da bid'o'i ko kuma abubuwan kyama da ake ranar sallah. Lima lahu min atharin fi tadhkiril muslimina bima nasuhu, saboda ainihin wato wannan fadakarwa da nake ga zan yi to tana da ta'asiri kwarai da gaske insha Allahu game da tunasar da musulmi dangane da wasu al'amura da suka manta. Wa tanbihihim ala ma qad ghafalu anhu, da kuma fadakar da su da zaburar da su akan abubuwan da mai waye zan sun gafala ne, sun manta game da su. A ƙasa malam yace wal munkaratul mazkura, waɗannan munanan abubuwa waɗanda zan ambata, mushtarikatun ghaliban fil aidi wa ghairihi, so da dama sukan afku ne a ranar sallah da kuma ma ranakun da ba sallah ba, amma anan saboda ina magana hukuncen ranar sallah ne shi yasa na kawo su. Amma akwai abubuwan da suke za a yi magana akan su, wasu bid'o'in ne ba ma sai ran sallah ba mutane suna yin su. Walakin na hayyace sai dai zaka samu irin waɗannan laifuffuka, taksuru wa tazabu fil a'yadi, suna ainihin yawa kuma suna ƙara haɓaka a ranakun ainihin sallah. Fatanabba, malam yace don haka ka fadaka. To malam sai yace wa min hadhihi almunkarat, na daga cikin waɗannan munanan abubuwa, awwalan, abu na farko da mutane suke aikatawa wanda yake mummunan aiki ranar sallah, at-tazyinu bi halqil lihya, ado ta hanyar aske gemu. Ana bikin sallah shi kuma sai ya kira wanzami ko ya tafi wurin kwaskwas a aske mishi gemun shi, wannan abu ba daidai bane a musulunci. Sai ce wa huwa al-amru alladhi alayhi kathirun minan nas, wannan al'amari ne wanda da yawa daga cikin mutane akan haka suke. Da yawancin mutane za ga aska gemu suke yi, musamman waɗanda bature ya tarbiyar su, ko kuma ka samu waɗanda suke jahilai ne, an manta da cewa barin gemu din nan farilla ne, wajibi ne, sunna da ake cewa ba sunna kanwa farilla ba, saboda fiqhun malikiya ya yi tasiri akan mutanen kasashen mu, da ka ce sunna sai dauka kanwa farilla, to ba sunna kanwa farilla ba, gemu farilla ne, dole ne, wajibi ne, in ka cire shi kai laifi, ka aikata haramun. Ai yanzu an fahimta ko? To kar a ce gemu ka ta sai sunna ne, ai sunna ne, wai sunna ba dole ne ai ba, a'a shari'a ake nufi anan wanda Annabi ya zo da ita, shi yasa aka faɗa abin da cewa sunna, amma gemu to ba mustahabbi bane, ba sunna muakkada ba, wajibi farilla ne, dole ne kai shi, in ka cire ka aikata haramun, in ka cire gemu ba makaruhi kai ba. Kuma in an ce gemu a shar'ance, ba gemu iya nan habarka ba, tun daga saje har zuwa gemu, duk gemu ne a shar'ance, kaka kankara saje ka bar shi nan gashi nan ya taru haka a gaba, ko kuma ka kwalkwale shi gemun ya zama gashi nan ya zama kamar farin wata ranar fari, a'a ka bar gemu ya cika haka yazo daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malai yake wa halqul lihiyati muharramun fi dinillahi subhana, aske gemu haramun ne a cikin addinin Allah, wanda yake addinin Allah mai tsarki. Dalla ala zalika al ahadithu sahiha, hadisai ingantattu suka nuni ga wannan mas'ala da muke bayani, allati fiha al amru bi ifa'iha, wanda yake a cikin waɗannan hadisai akwai umarnin da Annabi ya akan cewa a bar gemu, a saki gemu, a bar shi kada a aske shi, in ma makarunan bi illati tashabbuhi bil mushrikina. Waɗannan hadisai wani lokacin sai kaga ko dai Annabi ya hada su da cewa abinda yasa aka ce ka bar gemu, saboda barin gemu sabawa mushrikai ne, aske gemu kuma kwaikwayon mushrikai ne,
shin yanzu kai za ka yi koyi da annabawan Allah ne ko ku za ka yi koyi da mushrikai ne? Mushrikai ke aske gemu, annabawa kuma suna barin gemu. Na daga cikin dalilin haka shine ainihin wato Al-Qur'ani ya tabbatar da wannan. Annabi Haruna yana da gemu, Qur'ani ya gaya mana, yace yabna umma la ta'khuz bilihyati wala bira'si. Annabi Musa da ya dawo ya samu Bani Isra'ila sun koma maguzanci, ana ta kidan mandiri suna ta rawar banjo, sai ya kama gemun Annabi Haruna, ya kama gashin makwarfadan shi yana rankwashin shi, yana cewa me yasa baka hana su ba? Yace sun fi karfi na ne, kar kai mana abun kunya, ni na hana su sun ki, kai kuma ka zo kana duka na su mini dariya. To sai kama gemun shi. Kaga wannan ya tabbatar da Annabi Haruna na da gemu ko? To kuma can cikin Al-Qur'ani suratul An'am da Allah ya lissafo annabawa daga ciki haddawa, hadda Annabi Haruna, sai Allah yake ulaikal ladzina hada Allah, wadannan annabawan baki ɗaya da kaji an lissafo to Allah ya shiryar da su. Sai kuma yace fa bihudahu muqtadi, kuyi koyi da shiryar su, kai koyi da shiryar su. To ashe gemun nan da Annabi Haruna ya bari me shiriya, kuma Allah yace kuyi koyi da shiryar su. Kaga Qur'ani ya umarni da gemu umuman kenan. To sai kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni da barin gemu, ya ainihin wato hana aske gemu. Wani wurin ko da ya hada da cewa askewar kwaikwayon mushrikai ne, wa min samma mukhalafatuhum, to a karkashin haka sai zama dole ne a saba musu, tunda kwaikwayon mushrikai ne, to sai zan dole a saba musu a bar gemu. Don haka za a ga mushrikai da arna da kristoci ba sa son gemu, ba sa son mai gemu. Shi yasa kaga da yake aikin soja da dan sanda da duk kayan sarki da yake aiki ne da yazo a karkashin tsarin Bature. Tsarin Bature ko yana cike da kafirci. Dan haka sai a ce lallai sai soja ko dan sanda ya aske gemu. Ina alakar zaman ka soja ko dan sanda ko custom ko mobile ko kaza da aske gemu? Me ya hana ba a ce ka aske gashin maraka ba ko gashin hammatarka, wadda wannan ashar'ance da fabi'ance yana cutar da kai. Likitoci a ilmance ilimin likitanci sun tabbatar da cewa barin gashin hammata ya dade da gashin mara yana cutar da dan adam. Aske gashin hammata da gashin mara yana karawa dan adam lafiyar jiki. Me ya hana tsarin Bature bai wajabta a kankare wannan dan soja ya samu lafiya yadda zai iya yin abubuwan aikin shi yadda ya kamata ba? To me ya alakar da yasa aka ce sai a kankare gemu, tare da cewa a ilimin likitanci an tabbatar da kankare gemu na haddasar da cututtukan da ba wanda ya san iyakar su sai Allah? To kaga tsarin Bature kenan wanda yake cike yake da kafirci. Yanzu waccan magana binciken can na likitoci da wannan na gemu da wancan na gashin mara da hammata, kaga duk ya dace kenan da abin da Annabi ya umarni da shi. Shi yasa an kana son zaman lafiya ka bi Annabi sallallahu alaihi wasallam a addini da rayuwa gaba daya. Hadisi yazo sahihi cikin sahihu Muslim, manzo Allah ya hana ka bar gashin hammataka ko na mara ya ketare kwanaki 40 ko kumbarka. Kumba matukar zaka rinka tsaftace ta, to ba laifi ka batta wata daya kwana 30 kenan har zuwa 40, amma na 40 na cika sai ka aske ta, sai ka kankare, sai ka cire ta. Gashin hammatarka kai ya wuce kwana 40, gashin mara haka kai ya wuce kwana 40. Wannan shari'a ce manzo Allah ya shar'anta. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Gemu kuma Annabi yace kada aske shi. Shi yasa sai ka ga jaza'an wifaka, sakamako ai maka daidai da aikin ka, ka ki jin magana ka aske gemu, sai ka ga kullun mutum haba shi tana hannun wanzami ko mai kwaskwas, kullun haraji sai an ci shi haraji, ko kuma kullun ka ganshi shikenan yana ta tsusa haka kakar 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 kakar, jaza'an wifaka. Mun fahimci wannan da kyau ko? Shi yasa ka bar gemu. Wance kuma mace in gemu ya fito mata dole ta aske, kar ta bar shi. Gashin baki kuma kar ka aske shi, ka datse shi, kar ka bar shi kwabal sai kama da na arna. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace gashin baki a datse shi, gemu kuma a bar shi. To amma ka duba, fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum, azzalimai sai suka canza abin da aka ce da su, sai suka saba. Gemu aka ce a bari, Bature yace a aske. Gashin baki aka ce a datse, Bature yace a bari. Dan haka sai ga gashin baki har murɗe shi ake, wai ai an fi barazana. Duk wanda kaji haka azzalimi ne. In ba haka ba, gemu a shar'ance da fabi'ance ya fi barazana fiye da gashin baki. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu.
to shine sai yace aw laysa maqrunan bidhalika, ko kuma wasu hadisan sai kaga basu zo tare da ba mu ainihin wato hana astaje mu tare da cewa kai koyo da mushrikai bane, sai zama annabi sai yace kada astaje mu, ko kuma yace a barje mu anan ba tare da an hada cewa saboda kai koyon mushrikai bane askewar. Sai yace wa hiya aidan, kuma ka sani da cewa shi gemu din nan har yau min alfitratin lati la yajuzu lana taghyiruha, na daga cikin halittar Allah wanda bai halatta mana mu canza ta ba, halitta ce ta Allah bai halatta a canza ba, haka Allah ya tsara. Abinda zaka duba sa'ad da kake shekara 7 gemun nan ya fito maka, to dan haka lokaci yayi ne yanzu, dan haka sai ka bashi. To amma zai ka ji mutun ya kawo wani hanzari da Larabawa ke cewa uzrun aqbah min dhanbin, ma'ana uzrin da yafi laifin da mutun yayi ban haushi. Sai mutum ya ce yaya za a yi babana gemu kuma ni gemu, wai shi yana jin kunya. To don Allah, wace rashin kunya ta wuce babanka mata kai mata, in haka ne? Saboda Allah, babanka ya kulle daki da babarka a gidanku, kai ma ka shiga daki ka kulle da matarka, kiri da muzu ya fito ya wankan asuba ban daki daya ya fito, kai kuma ka shiga kai, baka ji kunya wannan ba, sai gemu ne kake jin kunya. Saboda Allah, kana da kunya kuwa? Ya kamata kai binciken rashin kunya, ka san rashin kunya da yadda take da karkasuwar ta. Allah ya kiyaye. Shine sai malam yake wattan sisu ala hurmati halqiha, kawo nasoshi game da cewa aske gemu haramun ne maujudun sai kutubul mabahidi, yana nan abu ne wanda yake tabbatacce a cikin littafan mazhabobi al-arba'a, mazhabobi hudu. Fali ulam zalika, yace a san haka, dan karkace ai malaman fiqhu basu fada ba kaza kaza. Tun nan kasar karanta Ihya'us Sunna ta Shehu Usmanu Danfodiyo, ka ji yadda gemu yake, ka karanta littafin Bayanul Bida'i, ka ji yadda Shehu Danfodiyo da ya tsaya ya tsara al'amarin yadda yake a sunna, yace aske gemu haramun ne. Saje hanakayya, yace duk sun shigo cikin gemu, maiwa wani ba Bahaushe bane sosai bai san hanakarya ba, gashin da yake fitowa daga kasan bakin ka haka nan, kafan kasan ainihin wato leban ka na kasa. To wannan Shehu Usmanu yace duk gaba daya wannan gemu ne, kaka aske hana ƙarya ka bar shi. Gashin baki yace a datse shi, gashin da ya fito a wuya, akan wuya wanda ya riga ya bar kafan haba, yace shi ma za a iya kankare shi, amma wanda ke karkashin haba fa yace ka a taba shi. Shehu Usmanu kenan, al-alimin rabbani, waliyin Allah kenan, falalawal yake nan, karamatul awliya kenan, in sun fadi sunna ai aiki da ita, ba su taka wuri aje aiwawa su a cinye kasa gurin ba. Yace wanzur fatahul bari, ka duba fatahul bari mujalladi na 10 shafi na 351, wal ikhtiyaratul ilmiya, da littafin ikhtiyaratul ilmiya na Ibn Taymiya kenan, wal muhalla, da littafin al muhalla, wannan littafin al ikhtiyaratul ilmiya littafi ne juz'i guda kamar riyadus salihin. An zazzabo fatawoyin Ibn Taymiya, matsalolin da Ibn Taymiya ya gino akan su na fiqh, sai aka hada littafi guda, kamar yadda aka har hada dangane da fatawoyi akai majmu'ul fatawa. Wannan kuma matsalolin da Ibn Taymiya yake akan su dangane da fiqh, sai aka rubuta littafi kamar littafin kamar tsarin fiqh ne, haka aka rubuta shi, shine al-ikhtiyaratul ilmiya, zababbun matsaloli na ilimi na fiqh wadanda Ibn Taymiya yake akan su. Wal muhalla, da littafin al-muhalla na Ibn Hazm a mujalladi na 2 juz'i na 2 shafi na 220, wa ghidha al-albab, da kuma littafin ghidha al-albab mujalladi na farko shafi na 376, wa ghayraha, malan yace da ma wadansu littafan ka duba. Sai malan yace wa qad istaqsa ash-shaykh Muhammad ibn Isma'il fi kitabihi adillati tahrim halq al-lihya al-ahadith al-warida fi al-mas'ala, yace akwai wani babban malami mai suna ash-shaykh Muhammad ibn Isma'ila a cikin littafin shi mai suna dalilan da ke tabbatar da haramcin aske gemu, haƙiƙa ya koro hadisan da suke magana akan wannan matsala ta aske gemu. Summa zakara sharh al-ulama'i alaiha, sannan ya faɗi sharhin da malamai suka yi wa hadisan. Summa nuqulati an kutubil madhahib al-mu'tamada, sannan ya kawo kuma zantutuka waɗanda ya ɗauko daga cikin tafan mazhabobi waɗanda ake dogaro akan su. Wa munaqashati dhalika bima la mazida alaihi, ya kuma tattauna matsalolin dalla dalla filla filla yadda yake ma tamkar ba a neman ƙarin bayani, yayi gamsasshen bayani. Malan yace falyuraja, aje a karanta wannan littafi, fa innahu nafisun, wannan littafi yana da amfani kwarai da gaske. Wanzur aidan, yace har wayo kuma ka duba littafin mujallatul azhar, wato ainihin mujallata al-azhar, wato mujalla ce amma suke buga ta a mujalladai mujalladai, saboda kasashen Larabawa na musulunci suna haɓaka al'amari dangane da matsaloli da ke faruwa
waɗanda ake buƙata a tattauna, to sai ya zama irin waɗannan matsalolin sai a maida su ainihin wato littafi, sai a rinka mujalla. Wannan mujalla ce ta Jami'ar Azhar, tana da ainihin yawa, mujalladai ce fitowa take, baka iya cewa ga iyakarta, tunda ana yi ne a ƙarota, ana yi a ƙarota. Rabitatul Alamin Islami ita ma tana da ita yanzu, ta kai mujalladi har 37, mujalla ce. To sai ce ka duba mujalla ta Azhar a mujalladi ta 7 shafi na ainihin 328. Wa kad katabtu risalatan ismuha, yace ni ma na rubuta wani ainihin wato littafi ismuha hukumar dini fil lihyati wat tadkhin, hukuncin addinin musulunci game da gemu da kuma shan taba. Domin waɗannan abubuwan su da dama za ga mutanen zamani yanzu suna cewa ai yanzu shari'a har ta magana akan gemu, to yanzu shari'a ta magana akan taba. Babu wata matsala da take faruwa a duniyan nan ko kuma ta faru a baya sai dai zama malamai suna magana akan ta. Jama'a malaman musulunci kullum binciken su game da menene zai zan daidai, menene ba daidai ba, don su bayyana musulmi dan ya zama su zama hujja akan ainihin wato dangane da al'amuran da ake karantar da su. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Shan taba bai halatta ba a shar'ance, malamai ingantattun maganganu akai sun tabbatar da cewa haramun ne shan taba. To shine wannan malami ya littafi akan haka, yace wahiya ta hatta tabi'i, wannan littafi yana can ana bugawa yanzu. Wannan magana da Al-Hasan yake fadi yau shekara 16 kenan tuni an buga littafin. Allah ya shiryar da mu. To wannan matsala kun ji kenan. Don haka jama'a a daina aske gemu. Gemu din nan karama ce ta namiji, daraja ce ta namiji. In ka je neman budurwa tace a gemin ka yayi yawa, sai ka ce to wannan gemu ya fara tafiya ma kenan, bai tsaya ba. Don haka in kina so nan haka yadda ke gani haka nake, ke me yasa baki datsa gashin kanki ban haka nake, ba so kike ƙara tsawo ba, to ke na ki baya yake, ni kuma gaba yake, ba an raba daidai ba. To dan me zaki ce ai kismatun diza, nawa yana gaba ki ce a datse, naki yana baya ki ce a bashi. Saboda haka lallai ke budurwa, ke amarya, ke uwar gida, kake ce miji ya aske gemu, kin nemo fitina da tafi ƙarfin ki. Shi yasa gemu karama ce ta ainihin namiji. Dan haka za ku ga har cikin dabbobi akwai dabbobin da Allah yake karrama su da gemu, bunsuru, zakara, Allah ya musu karama da gemu. Mun fahimci wannan? To kuma sai ka bi hali na karama din, sai zama ba gemun bunsurun ba irin na bunsuru ba, gemu irin na karimai din za ka yi, na manyan mutane masu mutunci. Allah madaukakin sarki ya shirya da mu. A jiya idan ba ku manta ba da muka karanta wata matsala dangane da layya, cewa da an hana a cina a adana man layya zuwa wasu kwanaki, daga baya aka dawo aka halatta. Malamin ya ce wannan hukunci an shafe shi na hane akan ajewa din. Da muka yi magana malamin ya kawo mana magana akan littafin al-i'tibar, littafin al-i'tibar. Nace zan yi takaitaccen bayani akan wannan littafi insha Allah. Wato akwai hikima da Allah madaukakin sarki ya ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Yahuda suka tare shi suka ce akwai wasu samari da suka yi tafiya. Wato Yahudawa ne suka sa mutanen Makka su mishi wannan tambaya. Akwai wasu samari da suka yi tafiya, suka je suka ainihin shiga wani kogo, muna son kai annabi ne ka bamu labarin su. Sai annabi yake ku je ku dawo gobe, bai ce insha Allah ba, ya manta. Sai Allah madaukakin sarki sai ladabtar da shi, sai aka jinkirta bashi labarin, tunda baya faɗe da son zuciyar shi. In suka zo sai ya ce ku dawo dai sai gobe. Sai daga baya tukuna Allah madaukakin sarki ya tausaya mishi kada ya kunyata shi, sai ya saukar mai da bayani akan suratul kahf, ya bashi labarin waɗannan samari. Ana cikin bashi labarin sai aka tsaya, sai aka ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah. Daga yau karka sake cewa zan yi kaza gobe, sai ka ce insha Allah. Wa zkur rabbaka idza nasita, in har ka manta zan yi kaza, baka ce in Allah ya so ba, can an jima sai ka tuna, sai ka ce insha Allah, shikenan. Mun fahimci wannan da kyau ko? Sai Allah ya ci gaba da bada labarin wala bisu fi kahfihim, sai da aka tsaya aka koya mai wannan ladabin tukuna. To in ka fahimci wannan, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, babban malamin da ya sharhin Bukhari mai suna Fathul Bari, mai littafin Bulughul Maram, yayi sharhin Fathul Bari a tsawon shekaru 27. A cikin waɗannan shekarun, in yana cikin sharhin, in yazo kan wata matsala, in yace in mun je wuri kaza inda Bukhari zai maimaita hadisi kaza, zan ƙara bayani akan kaza, in yace insha Allah, sai malamai suka bi Fathul Bari tun daga farko har ƙarshe. Da ya je wurin sai ga Allah ya tunasashe shi, sai ka ga ya magana. Idan kuwa can da ya alƙawarin bai ce insha Allah ba, in ka je can da ya alƙawarin ya duba, sai ga Allah ya mantar da shi. Kaga fa'idar insha Allah. to ajiya cikin jawabin ni ma sai na gafala ban ce insha Allah ba, to amma Allah cikin rahmaniyar shi sai tunasashe ni akan wannan bayanin. A takaitan takaitawa, littafin al-i'tibaru fi an-nasikh wal-mansukh, wani babban malamin hadisi ne mai suna al-Imam al-Hazimi ya rubuta shi yayin da yaga ilimin hadisi yayi karanci a zamanin shi. Yace mutane sukan kasa gane hadisai waɗanda aka shafe da waɗanda ba a shafe ba, to sai yayi doguwar shimfiɗa ya kawo wasu ka'idoji guda 50 waɗanda ta hanyar haka ne ake bi a gane hadisi kaza, za a iya hada hadisi kaza da kaza wanda ake ga yana karo da juna. Yace to idan har hadisin ya ƙetare waɗannan hanyoyi 50, to shikenan anan za a iya da'awa kuma nasikh wal mansukh koda ba a samu tarihi ba kenan. Kaje ka karanta muqaddimar wannan littafi akalla koda baka samu damar karanta littafin gaba ɗaya ba, za ka karu da ilimi kwarai da gaske. To akwai babban malami mai suna ainihin wato Abdurrahman ibn al-Jawzi, malam Abdurrahman ibn al-Jawzi shi ma yana da littafi wanda ya akan ma'rifatun nasikh wal mansukh, daga baya sai ya zo ya rairaye shi sai mai da shi dan karami ya sa mishi ikhbaru ahli ar-rusukh fi al-fiqh wa at-tahdith bi miqdar al-mansukh min al-hadith. Wannan littattafai kanana ne, dukkan su zaka iya photo start din su, domin me yawa kafin ka samu tsawon lokaci ne sai ka kwafa ka je kai photo start, sai ka je kai nazari. In ka samu littafi ka je ka karance shi, ka kai ado da shi a ce mallam yana da ba kayan daki bane, ko kayan daki ta kan dan cancanta musu wuri tana dan kallo tana nuna kawayenta, to balle kai da ka tara littafai ya kamata ka rinka karantawa. Kada a zo a cika da yaki daga cikin dakinka. Mas'ala ta taso a ce a duba sahihul bukhari, sahihul bukhari nan kana nan da shi tun naira 30 kafiya ka je wa'azin gari kaza amma baka taba karantawa ba, da an zo an faɗi matsala sai kai ta jijiyar wuya, da an ce sahihul bukhari yana nan a cikin wuri kaza, da ka je ka duba kuma sai kai salati, in Allah ya taimake ka ka bi ka zauna lafiya, in Allah bai taimake ka ba ka ce to ai malam wane kuma da ya karanta bukhari ba mu taba jin ya faɗa haka ba, to kaga shikenan kai kam ka gama bata gaba daya. Abin da ya rage maka yanzu ka koma kristanci, domin kristoci ma haka suke cewa idan suka karanta, mun kawo muku misali a karatunmu da muka yi wancan, in suka karanta cikin Old Testament suka ga doka, in suka ga wata doka cikin New Testament a cikin Injila kenan wadda ta share wancan, sai su ce kai su fa ba su yarda da wannan ba. Na buga muku misali cin naman agwagwa a cikin Old Testament a cikin attaurar da ke hannunsu aka ce haramun ne, a cikin Injila kuma New Testament sai aka ce halal ne. To da yawancin kristoci sai su ce to su dai za su bi tsohon alkawari ne, ba za su bi sabon alkawari ba. To kun ga irin matsalar da take faruwa ke, ga abu a hannunka ba za ka aiki da shi ba sai ka ce to ai malam wane bai yi ba. Jama'a, wannan shine addinin kristanci kenan. Shi yasa duk sanda aka ce maka bi sunna sai ka ce ina dalili, aka ce gata, sai ka ce alhamdulillah hadisin annabi yana tabbata ne da tabbata ingancin shi ko da wani malami bai taba aiki da shi ba. Al-Imam Shafi'i sai da ya kulla babi su kutun da guda a cikin littafin shi na usulul fiqh mai suna ar-risala, yake in aka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ba a buƙatar a ce to ai malam wane da ya aiki da shi ba ko kuma wanne malami ya taba aiki da shi, a'a ba kwaskwarimar malamai ce ke sa ai aiki da hadisi ba. Jama'a, sunna ba dariqa bace kusan bambanci, to bala'in da ya faru dan dariqa ne suka yi tarbiyyar mutanen kasar nan, to sai suka zuba musu wannan dafin. Ka san dariqa, an ka karanta zikiri gashi a cikin hadisi sahihi, wai ba za ka aiki da shi ba sai ka je wani shehi ya mulmula ya baka. Dan haka da shehun nan suka buga duk kun yi tawaye kun ki karbe, sai tarwatsu ya kan mai uwa da wazi yace duk wanda ya ji shi ya bashi. Allah ya kiyaye. To saboda haka ya jama'a sai a kiyaye waɗannan abubuwa. Malam yace saniyan, abu na biyu daga cikin abubuwan da mutane suke yi a ranakun sallah waɗanda suke haramun ne, kuma wani lokaci ma ba a ranakun sallah ba, musafahatun nisa'il ajnabiyat, ajnabiyat musafaha da mataye waɗanda suke ainihin ajnabiyansu ne, waɗanda suke bare ne gare su, ba halal ba, ghairul muharramat, ba mata waɗanda suke haramun ba. Ma'ana, mahaifiyarka ko matarka ko ƴarka ko yarka ko kanwarka ko makamantan haka, dan kayi hannu da ita. Alamatul Jazira bin Baz yace babu laifi dan kun yi shakin kun yi hannu, yana cikin littafin ainihin fatawal mar'atul muslima. Amma wata daban mace kayi hannu da ita, wannan haramun ne. Shi yasa kece first lady, in kin taba hannu da wani governor ko wani da za a ba certificate ki tuba, in ba haka ba wutar Allah za ta ci ki. Kece ciya person matar gwamna ko matar kantoma ko matar ciyaman kowace ce ke ki san cewa haramun ne ki hannu da ɗa namiji, haramun ne kai kuma kai hannu da ƴa mace, sai dai wadda cikin waɗanda aka lissafa. Shi yasa ku tabbatar da wannan, waɗannan abubuwa wallahi na daga cikin abubuwan da Bature yake gurɓata tarbiyyar jama'a tun a primary school. Na san cewa 1960s 1970s suna wa ƴaƴa muguwar tarbiyya irin wannan. In daidai lokacin tashi primary yayi, to akwai wasu waƙoƙi da za a miƙe tsaye ana yi wanda za a ainihin wato rufe karatu da su. To shikenan duk ɗa namiji sai a haɗa shi da ƴa mace sai su yi hannu, sai a je ana waka shake, let us be friends, let us kaza 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 kaza. Shikenan tun yana primary bai san muhimmancin hannun mace ba, ya fara runguma hannun mace. Yana kaiwa shekara 10 shikenan ya balaga wani. Shikenan sai ku ga al'amura sun zama ya je secondary baya jin kunya. Ya je university shikenan dama matsalar mai sauki ce, sai ya rike hannunta suna yawo. Wai wannan ma to meye? Allah madaukakin sarki ya kiyaye. To wannan matsala ga ta mun taho kanta ga dangadan kam, amma lokaci yayi. Amma akwai hadisi wanda nake so in mana tambihi akai saboda ya shiga cikin wannan kasar, dan matsalar tana da matukar muhimmanci. Wannan hadisi ko hadisi ne wanda ainihin al-Imam ar-Ruyani ya ruwaito shi. Manzon Allah yace da mutun ya taba matar da ba tashi ba, gwamma a samu karfe ko allura ko basilla a soka a cikin kanshi sai ta nitse. Hadisin Annabi ne ya faɗa haka, mutun ya taba matar da ba tashi ba, to wannan munin abin ya kai matuƙa, gwamma a soka wata allura ta kuɗe cikin kanshi. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Sai kuma gobe insha Allah, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.